Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare. Yau Juma'a 31 ga watan Janairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ƙarin haske kan yajin aikin malaman jami'ar ƙasar. Muna tafa da ƙarin bayani. To kamar kowace ranar Juma'a, yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane 10,000 sun kamu da cutar coronavirus. Cutar ta kuma yi sanadiyar mace-mace 213 a kasar, inda ta fara bulla a shekarar da ta gabata. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta ayyana dokar ta ɓaci akan barkewar cutar a ƙasashen duniya. Haka zalika ta bayyana cutar a matsayin wani lamari da ke buƙatar maida martanin haɗin gwiwa daga ƙasashen na duniya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta gargaɗi Amurkawa akan kada su je China. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fidda wata sanarwa akan gujewa zuwa China bisa abin da ta kira matakin gargaɗi na hudu. Ta kuma shawarci duk 'yan ƙasar da ke can su bar China. A can ƙasar Botswana kuma an samu mutum na farko da ake kyautata zaton yana ɗauke da mummunar cutar ta coronavirus bayan dawowarsa daga China a jirgin saman kamfanin Ethiopia. Yana nuna alamomin da suka yi kama da na cutar. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta sanar da cewa an riƙe mutumin a wani ƙaramin asibiti bayan isowar jirgin samansu a tashar jiragen Sarat Sekama daga China a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta kuma ce mutumin da ba a bayyana sunansa ba ya nuna alamomin da suka yi kama da na cutar coronavirus, amma sanarwar ba ta bayyana yanayin alamomin ba. Likita kuma shugaban asibitocin ƙasar Malakai Sifayagai ya ce an keɓe mara lafiyan a wani ƙaramin asibiti a yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin Botswana ta yi kira ga 'yan ƙasar a kan su ɗauki matakan kariya don gujewa kamuwa da cutar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka daga jam'iyyar Republican ya ce babu buƙatar a gayyato ƙarin shaidu game da batun shari'ar tsige shugaba Donald Trump, saboda 'yan Democrat sun riga sun bayyana hujjojinsu akan shugaban, kuma laifin da suke zargin ya aikata bai kai a tsige shi ba, amma dai bai dace ba. A wata sanarwa da aka fidda a jiya Alhamis, Senator Lamar Alexander ya bayyana cewa babu buƙatar ƙarin hujjoji don tabbatar da abin da aka riga aka tabbatar, kuma abin da kundin tsarin mulkin ƙasar bai bayyana ba a matsayin laifin da ya cancanci a tsige shugaban. Alexander ya ƙara da cewa tsarin mulkin ƙasar bai ba majalisar dattawa ikon tumɓuke shugaban ƙasa daga muƙaminsa ba, ko hana shi tsayawa takara a wannan shekarar, saboda kawai wasu abubuwa da ya yi da ba su dace ba. An buƙaci 'yan Republican guda hudu daga majalisar dattawan ƙasar su haɗa kai da 'yan Democrat da sauran waɗanda ba sa ƙarƙashin wata jam'iyya, su 47 a majalisar dokokin, don kaɗa kuri'a a kan ba wasu shaidu dama su ba da ba'asi a shari'a tsige Trump. Bayan an kwashe shekaru 3.5 ana zaman shawarwari masu zafi da kuma kwamacalar siyasa wadda ta yi sanadiyar yin murabus ɗin Prime Ministoci biyu, a yau Juma'a da ƙarfe 11 na dare agogon London, Birtaniya za ta ɓalle daga tarayyar Turai a hukumance. Masu goyon bayan ɓallewar ƙasar na shirye-shiryen shagulgula, amma ba haka zancen yake ba a Brussels, yayin da 'yan majalisar Birtaniya na ƙarshe suka babbarna a cikin wannan makon. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Turai sun rera waƙoƙin ban kwana ga takwarorin aikinsu na Birtaniya su 73 a shekarun jiya Laraba, bayan da aka kaɗa kuri'a ɓallewar ƙasar daga tarayyar ta EU. Masu goyon bayan ficewar ƙasar sun yi farin ciki a lokacin da suka kama hanyar zuwa gida. Yanzu dai abinda Prime Minister Boris Johnson ke son cimmawa shine yarjejeniyar kasuwanci da Amerika da kuma wasu kasashen Turai ba tare da bata lokaci ba.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar malaman jami'a sun shiga yajin aiki na wata guda biyo bayan kin amincewa da gwamnati ta yi da zaben shugabannin jami'ar kasar ta kuma ce ita ce za ta nada su. Dan haka malaman suka ce gwamnati bata cika alkawari ba, yayin da su kuma daliban kasar ke fargabar abin da zai biyo baya akan karatun su. Ga rahoton da wakiliyar Mutamar Abaru ta aika mana daga Damagaram.
Takun sakar tsakanin malaman jami'ar da hukumomin ilimi tushen shi dai zabe ne na jagororin jami'a wato rector, kamar yadda ministan ilimi mai zurfi na jamhuriyar Niger Yahuza Sadisu Madobi ya bayyana a taron manema labaran da ya kira.
Game da yajin aiki da kungiyar malaman makaranta na jami'o'i suka shiga na wata guda, a daga cikin koke-koken su sun kawo mana kuka guda biyu. Na daya, akwai wata doka wadda majalisa ta rattabawa hannu a shekarar bara. Ita wannan doka ta ce nan gaba shugabannin jami'o'i wato rector gwamnati ce za ta nada su, ba zabe bane za a yi. Biyu suka ce a biya su akwai wasu yan kudaden su wanda suka tambayo gwamnati ba na albashi ba, wanda ake cewa droit statutaire, suka ce sun tambayo bashi a biya su. Domin ita doka idan gwamnati ya rattaba mata hannu aka kai ta majalisa, majalisa ta amince da ita, sannan shugaban kasa ya sa mata hannu, ta zama doka ta kasa, kuma dole kowa ya biyayya ga wannan doka. A yanzu gwamnati ba za ta iya dawowa ba akan wannan doka, bisa wannan ba mu samu jituwa ba da su.
Dr. Ado Salifu Arifa Musa, mataimakin magatakarda na kungiyar malaman jami'a wato SNECS ta jihar Damagaram, cewa yayi gwamnati bata cika alkawarin da ta daukar musu bane.
Shi dai minista tunda muka fara tun baga da muke ja inja da su, saboda mun yarjejeniya wanda ya sa hannu ya shure shi da gwamnatin sa, wanda jiya bai bazancanta. Na biyu ya zo saman zancen doka yake kwatanta doka ce aka dauka wanda ba a iya canza ta. To abinda mutane za su gane, mu bamu ce ba a canza ta, ta muke a mata kwaskwari ma, kuma a cikin yarjejeniya da muka yi ya ce sun yarda za su mata kwaskwari ma. Ita doka da aka yi ta dama wata in aka zo hudda ta ake a kawo ta, dan ana haka ya kawo ta sabuwa shi ma, ko inda ba a sauya ai shi ma bai kawo ta, amma yanzu ya zo ya ce a'a kan ma ai zancen yi mata kwaskwari ma.
A game da kudaden da suka ce suna bin gwamnati, ministan ya ce za su yi kokari su biya su.
Kudaden wanda suka ce sun tambayo bashi gwamnati bata biya su, muka rasa wannan kudade ya kama mana kimanin miliyan 854. Jami'an Maradi, Zandaya, Difa da Doso da Talaberi a nan wurin ba a tambaye mu komai ba, amma a jami'ar Yamai nan ne aka tambaye mu kudade masu yawa, sai kuma a jami'ar Tawa an tambayo yan kalilan, haka zalika a gare sama an tambayo wanda ba su haka rasun karya. Muka ce to insha Allah wannan ƴancin ku ne, kuma za mu biyan shi.
Sai dai malaman sun ce ba nan giza ke sakar ba, su fa har yanzu suna kan bakansu.
A yanzu muna kai saman kan bakanmu, muna saman kan bakanmu, muna tsine. Yau yake ya mai ce mun tattauna mun tattauna, ya dau alƙawarin ai zancen shi a yau ma ya yarda a tattauna. Amma mutumin da ya ce bayya motsa ko daƙiƙa an yako wannan sannan tattauna da gaske yake, ai shi ne abin. Mu tun ba muke muka hal muka je muka samu saman takarda ta kawo banza, ko mu abin da ya hidamuwar mu kawai wannan wasa da ake da hankalin al'umma, ana so a kwatanta mata abin da ba shi ba, ana zancen wani albashi da wani wane ne ba shi bane matsalar. Mu abin da muke fata ya zo ya fuskanci matsalar wannan dan a gyara ta, yara su dawo hanyar lakwal mu ci gaba da zamanmu.
A ɗaya waje kuma ɗalibai sun koka kan wannan matsala, inda suka ce a koyaushe a kansu take kwalewa, inji Salisu Ali na kungiyar ɗaliban wato SCAS ta jami'ar Damagaram.
Tsoron da muke shine nan, kun san aka ce wanda maciji ya ciza ko tsumma ya gani yana jin tsoro, saboda abun da ya faru bare ne, bare da haka aka fara da kwana uku ko an ka fara ana sati-sati an ka koma ana wata hamun kai wata hudu zamani gaban sa, an ka yi wasu raskone-raskone an ka ce to yanzu shekara wadda ta wuce dama tunda an samu wannan abun an shahi ta gaban za, sai an ka dauka mana ita kamar bamu yi ta, kenan yanzu sai zaman shekara bara wadda bamu ita ce muke nan muna yi bana. To wanda muke nan muna ramkon kuma gashi nan kuma hallo abubuwan sun fara faruwa, yanzu ma an fara ma da wata guda.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari, masu sauraro yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To, mun sami kira daga jihar Niger. Waye akan layi?
Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To, Alhaji Yahaya, muna jinka.
To, a gaskiya ni bayani na a yau shine na goyi bayan ƴan majalisar wakilai da kuma dadattawa ta Najeriya da suka ba shugaban ƙasa umarnin da a sauke wato hafsoshin Najeriya a game da maganar tsaro a ƙasar nan. Gaskiya saboda halin da muke ciki na maganar tsaro, an samu tabarbarewar tsaro sosai da sosai a ƙasar nan. Ya kamata a ce kuma an canza wa'annan shugabanni wurin shekara huɗu kenan suna jin ragamansu.
To, mun gode Alhaji Yahaya. To, mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Assalamu alaikum, barkanka da lafiya.
Yawa, barka ka dai.
Turara Murtala ne, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To, muna jinka Malam Murtala.
To, masha Allah, ra'ayina dai bai canza ba, muna ƙara kira ga musamman gwamnoninmu na Arewa da sauran dattawan Arewa. Maganan ƙungiyar nan da su 'yan kudancin ƙasar nan suka ci za su kafa. To, maganan gaskiya mu ba ma goyon baya ka, amma suna cewa wai an kafa Kasteli a nan Kaduna. Suma ai suna da lasuma, suna da ƴan banga, suna da ƙungiyoyi da suka kafa, ba a yi musu magana ba. Wannan ƙungiyar mun ga sun kafa da wani manufa ne, tunda muna gani ana postin a yanar gizo da bindigogi da sauransu, shi sa muka ce ba mu santa. Amma ƴan banga ne ko ƴan Kato da Gora ko ƴan JK za su kafa, ai suna da shi suma. Sannan kuma muna ƙara kira ga mai girma shugaban ƙasa, maganar nan gaskiya na shugabannin jami'an tsaro ya kamata ya duba ya karɓi shawaran da ake bashi. A sallamu wa in can mun gode, a kawo sababbin jini su gaba daga yanda suka tsaya, da fatan za a tashi lafiya.
To, mun gode Murtala daga garin Rigasa a jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Benue. Waye akan layi?
Rufai Adamuko Manu, suna na jihar Benue.
To, Rufai, muna jinka.
Ni magana da nake akan mai ba shugaban ƙasa shawara. Kullum suna ga mana abu daban, abinda kuma yake aiwatuwa daban. Shi ne muke ba da shawara, in da yi magana ringa fitowa, gaskiya ana ga mana. Game da koran hausoshin sojojin da aka yi nan, sanata ɗaya ya faɗa magana ɗaya a maimakon da martani daban-daban wanda bai dace ba, shi ne muke magana a kai. Da fatan ku tashi lafiya.
To, mun gode Rufai Adamu daga jihar Benue. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger. Waye akan layi?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai bude a Kimba.
To, Ibrahim mai wankin hula, muna jinka.
To, ni yau zan lokaci ne game da ainihin shugaba Buhari da sauran makarraban shi da suke cewa ba su abubuwan da ke kasancewa gaba game da bangaren tsaro a Najeriya ba.
ya kamata duk abin da mutum zai yi ya sa jin tsoron Allah akai, zai yi wa a ce manyan mutane kamar su su ce ba sa abin da ke kasance a Najeriya ba, ba zai ma taba yiwuwa ba.
To me yasa kace haka?
Yawwa, don saboda kowane lokaci dungu da sako a Najeriya babu inda ba a zuba jinin jama'a kowane lokaci, wasu a sace su, wasu kuma a kashe su, kowane lokaci abin da ke kasancewa kenan. Kuma sannan suna amfani da kafafen watsa labarai kamar shi Buhari lokacin da yake kasance a kowane lokaci na tare da rediyo, kuma a yanzu ba zai iya ce ba saurari abubuwan da ke kasancewa a Najeriya ba. Sannan kuma yana muku fatan alkhairi, bayan haka kuma muna tama malam Musa Adoni wanda ma'aikatar ilimi ta Yahudi ta ba shi sannan girma da ƙarin
mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi, waye a kan layi? Ka ɗaga muryarka, ba ma jinka.
Golden ne daga Bauchi. Gaskiya abinda shugaban kasa yake mana, muna roƙon Ubangiji Allah ya taimake shi aiki, sannan kuma abinda muke so ya canje dukkan hafsoshin nan shine zaman lafiyar ma a Najeriya. Nagode.
To mun gode. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin, wa alaikum assalam.
Hafizu Abolle, barka da yammaci.
Yawwa, barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda a kasuwar Kawo Karunan Najeriya.
To muna jinka.
Farko dai ina jinjina ga shi kai shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna Alhaji Najib Safi, irin yanda yake kokari wajen tafiya da al'umma cikin wannan kungiya tamu ta majalisar nasiha. Alhaji Najib Safi, muna jinjina a gare ka. Kuma da farko ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, kamar inda 'yan Najeriya da 'yan majalisu da talakawan Najeriya suke ta kira a kan shi dangane da wannan hukumar tsaro, ya kamata ya daure ya canja su. Saboda ni ina ganin idan aka ce ana siyasantar da maganar tsaro, Hajji Zaballe, akwai matsala. Najeriya muna da yawa, yanzu a ce har an kai ga an fara tara hanyar Kano, ana tara hanyar Birnin Gwari, ba ma ta yiwuwa. Kullum hanyar Birnin Gwari, kullum sai mun kira ga gwamnati, ya kamata a ce akwai wani wurin sojoji wanda za a rika ajiye su da'iman a gurin, amma soja kwaya biyu yana bin wannan hanyar ta hanyar Birnin Gwari, ina za a kawo tsaro akan wannan magana. Ya kamata shugaban kasa bai tunanin cewa idan ya gama mulkin nan ba inda zai je illa Kaduna, dan katsina ma dai sunan katsina ne katsina yake, amma gidan shi yana Kaduna.
To mun gode Alhaji Musa Ngara daga jihar Kaduna. Yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa, waye a kan layi?
To mai magana dai Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka cikin garin lafiyan Bari-Bari.
To Bashir, muna jinka.
Kuma akwai wani mai sauraron ku kuje kyauta da ke unguwar waje Agwada Development Area da ke jihar Nasarawa, ya ce yana gaida ku kuma yana taya ku murnar cika shekara 41.
To muna amsawa muwa, mun gode.
Kuma da gaskiya yana da kyau kamar da yin maganar tsaro, shugaban kasa yana da kyau a yi garin bawo a jami'an tsaron da suke aikin zuwa ka, saboda waɗannan matsalolin fa kowane lokaci suna karuwa ne, musamman na garkuwa da mutane. To amma muna fata idan an yi garin bawo ma sojoji, muna fata insha Allah komai zai zo sauki. Mai magana Bashir Tela daga nan lafiyan Bari-Bari, tashi lafiya.
To mun gode Bashir Tela daga jihar Nasarawa. Yanzu mun sami kira daga jihar Oyo, waye a kan layi?
Kana magana da Sa'idu Musa Koko.
To Sa'idu, muna jinka.
To gaskiya ni ra'ayina na yau, na goyi bayan magana 'yan majalisa da suke magana akan a canza ainihin hafsoshin, ni ma na ba da goyon bayan cewa a canza su, su ma su yi hakuri su je su zauna a samu wasu kuma a gada su tafiya, saboda gaskiya matsaloli sun yi, musamman ma abin da ya shahi abubuwan da ke faruwa irin Sokoto, Zamfara, Kaduna da sauransu, matsalolin sun yi karewa, an ɗauki akwai sojin sama, akwai na ƙasa, akwai na mi, abu ya gagara. To yana da kyau a ce su ma an canza su, an kawo wasu, ba a maki ƙila an samu canji, Allah na isa kuma mu samu wani canji kuma na wata dabaru na wa'incan da suke da su wa'innan ba su da. So shi ne ainihin shawara ta.
To mun gode Sa'idu Musa daga jihar Oyo. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Filato, waye a kan layi?
Kuna magana da Adamu Kawu ne.
To Adamu, muna jinka.
Gaskiya wannan mutum da ake dai na batun tsaro, in mutanen Najeriya kamata su duk wani tunani, saboda abin nan ba wanda ba kasa ba da yadda ake ana tafiyar mutane,
amma sai kuma ya aka dogara da wannan lafiya mutane a cikin domin Allah ne an fa annabi Allah ne so ya sa a cikin mala.
To, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau dai kofa a buɗe take, za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Yanzu agogon mu anan yana cewa ƙarfe 3:50. To, mun sami kira daga jihar Gombe. Waye akan layi?
Sarki Audu ne.
To, muna jinka.
Yawa. Ni ra'ayina ina ba gwamnati shawari game da maganar tsaron nan.
To, ko za ka ɗan rage rediyonka? Ba ma jinka sosai, ka ɗan rage rediyonka. Ko ka kashe ta?
Na ce ina ba da ra'ayi, ina ba da shawari wa gwamnati game da maganar tsaron nan.
To, muna jinka, wace irin wani irin shawara za ka ba gwamnati?
Damu tun farko al'umman Najeriya sun zaɓe ta ne saboda maganar harkar tsaron nan. Ya kamata ta bi umarnin 'yan majalisa nan ta bi shawarar su canza jami'an tsaron nan gaba ɗayansu.
To, mun gode. Yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke magana?
Usman Ebello Bonkari, karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto a Najeriya.
To, Usman, muna jinka, Malam Usman.
To, alhamdulillah, ni dangane da hukuncin da wata kotu ta yanke wa Maryam Sanda wadda ake zargi da kisa, ne nake son ɗaya bayani a yau. Gaskiya wannan hukunci ya yi daidai, amma kuma muna ganin an yanke wannan hukunci ne a bisa ga dan tana dan wanda aka kashe na dan wani babba a Najeriya. Duba da akwai waɗanda sun ka taka rawa wurin kisa a Najeriya, an san su da su bi yawa, amma ba a yanke musu wannan hukunci kisa ba shi wannan matar. Muna fatar kotukan mu Najeriya za su aiwatar da hukuncin kisa ga sauran waɗanda ake zargi da kisa, ba sai mutum na dan wata babba ko wani abin a Najeriya ba. Da fatar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya.
To, amin, mun gode, Malam Usman daga jihar Sokoto. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
Shafi'u na Lantana Kaɗina, ƙaramin hukumar Sauba ta jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau, na ji program da aka yi da Malam Nafi'u.
To, kamar mun rasa Malam Shafi'u na Lantana. To, yanzu mun sami kira daga jihar Legas, waye akan layi?
Abubakar Gurugu.
To, Mala Abubakar, muna jinka.
Yawwa, ni na Abubakar Gurugu, ban zama ni a nan Legas, ɗan Nijar ne ni da Kanti.
Muna jinka, ka ɗaga muryarka.
Yawwa, abinda nake so da Allah Muhammadu Isu na ƙasar Nijar, dan Allah da Annabi ya duba mu likitan mu ta garin Kanti, dan Allah da Annabi a ajiye mu likitoci ƙwararru.
Kana tare da mu, Malam Bakar? Yawa.
Yawa, ƙwararrun likitoci da Allah muke so a jama'a a likitan mu ta garin Kanci. Dan ban mu da likitoci. Kana jina?
Muna jinka.
Yawa, to mu da likitoci dai da Allah, likitan muke so tamu a jama'a ƙwararru da Allah. In aka ga suna mutane wulakanci.
To, madalla, mun gode, Malam Abubakar, da duka waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu, da fatan hukumomin da suka kira gare su sun ji. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. To, madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
A ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ƙungiyoyin gasar La Liga na ƙasar suna samun takunsaka tsakaninsu da jagororin hukumar wasanni na ƙasar FICAFOOT, kuma hakan zai iya jefa harkokin wasanni da motsa jiki na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru cikin halin ni'asu da ma koma baya wajen gudanar da gasar La Liga a faɗin ƙasar baki ɗaya. Malam Zakari masani ne kuma mai bibiyan harkokin wasanni ne na ƙasar Kamaru.
Ito, da akwai matsala babba duk da cewa dai ita wannan hukumar mai kula da wasan ƙwallon ƙafa ƙasar Kamaru na da matsala da ita hukumar mai kula da 'yan wasa ta fannin wato samun albashin su, duba da cewa ba sa ga maciji tsakanin su. Hakan yake tafiyar da al'umuran kasar, wato tafiyar hawainiya. Duk da cewa dai kasar Kamaru kasa ce wacce ake daukan wasan kwallon kafa tamkar addini, kuma ta wannan fannin da akwai gazawarta ta fannin kula da yan wasan masu takale da a gida, hakan yake jawo wato dan cikas a cikin wato harkokin wasanni musamman na kwallon kafa a nan kasar Kamaru. Duk da cewa dai Kamaru ta wani bangaren na samun ci gaba, amma kuma ta wani bangaren kuma yawanci babu ci gaba, domin idan ka duba wa'annan ƴan wasan ko kuma club in yayin da suka shiga gasar ce kofi na Yar Afrika na club ba bin da suke yi, babu takarawar ganin da suke yi, wasu kuma ba sa kaiwa ma quarter final balle a cikin wasa da na karshe ake koro su dawowa gida. Kuma gami da wannan gasar na ƴan takale da gida na gasar da za a gudanar da nashan nan, duba da cewa kasar Kamaru dai babu wata gasa da ake yi hakan nan ko kuma wata kakar da ake yi da matasa suka nuna kwarewar su, suka nuna bajintan su, sai kaga da dama daga cikin waɗannan matasan suke samun babban matsala yayin da suka zo buga kwallo tare da manyan kasashe kamar kasar Nigeria, kasar Ivory Coast ko kuma kasar Ghana suke samun babban matsala. Da yake waɗannan kasashen na da wasu wasanni da suke hadawa na matasa wanda suke tashiya, to anan kasar Kamaru kuma yanzu ake so a soma bayan ada yau sama da shekaru 10 ana yi, amma sai ƴan shekaru na yau shekaru 2 kenan aka tsayar da wannan wasan, to shine yake kawo al'umma babban matsala a kasar Kamaru musamman da bangaren matasa babu ci gaba. To wannan rashin ci gaban yakan kai har ga ma manyan, sai ga wato Indomitable Lions yanzu na manyan ma ake samun koma baya sosai domin babu kulawa na musamman.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla gaida Muhammad Awal Garba daga Jamhuriyar Kamaru. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
A takaice, kasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane 10,000 sun kamu da cutar coronavirus. Cutar ta kuma yi sanadiyar mace-mace 213 a kasar, inda ta fara balla a shekarar da ta gabata. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ayyana dokar ta baci akan barkewar cutar a kasashen duniya. Haka zalika ta bayyana cutar a matsayin wani lamari da ke bukatar maida martanin haɗin gwiwa daga kasashen duniya. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta gargada Amurkawa akan kada su ji China. A can kasar Botswana kuma an samu mutum na farko da ake kyautata zaton yana dauke da mummunar cutar ta coronavirus. Bayan dawowarsa daga China a jirgin saman kamfanin Ethiopia, yana nuna alamomin da suka yi kama da na cutar. Ma'aikatar lafiyar kasar ta sanar da cewa an rike mutumin a wani karaman asibiti bayan isowar jirgin saman su a tashar jiragen Sarat Sakama daga China a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta kuma ce mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba ya nuna alamomin da suka yi kama da na cutar coronavirus, amma sanarwar ba ta bayyana yanayin alamomin ba.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a koda yaushe ta hanyar email ta adireshin mu hausa-service@boanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.